cigaba da tafsirinmu na watan Ramadan shekara 1440 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da shekara 2019 miladiya. A yau insha Allah za mu yi majalisi na 6, haka ne kuma muna cikin muna karshen suratu Al-Baqara. A yau insha Allah za mu tashi a aya ta 182, inda Ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum,
ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu walyaktub bainakum katibun bil 'adl ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
وأن الآية ita ce ayar da ta fi kowace tsawo a cikin Al-Qur'ani. Ubangiji ta'ala ya ce, ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, idza tadayantum bidaini, idan za ku yi bashi a tsakaninku, bidainin kowane irin bashi ila ajalin musamma, izuwa ga wani lokaci abun ambato faktubu ku rubuta shi. Idan za ku yi bashi izuwa ga wani ajali ku rubuta domin kada rikici ya biyo baya. Wal yaktub bainakum katibun bil adl, wato mai rubutun ya rubuta da adalci kar ya ƙara kar ya rage. Wala ya'ba katibun an yaktuba kama allamahu Allah, kada mai rubutun in an kira shi yaki yayi rubutun yaki zuwa, domin Ubangiji ta'ala ne masa falala ya sa ya iya rubutu din. Fal yaktub ya rubuta wal jumli alladhi alayhi alhaq, wanda haƙƙin yake a kansa wanda ake bin bashi shine zai shifta a rubuta bashi, wato sai dai shine zai dinga fada ni wani wani yana bina kaza sai a rubuta, saboda wannan din ya fi wato tabbaci. Wal yattaqillaha rabbahu, ya ji tsoron Allah Ubangijinsa kar ya faɗi kar ya rage haƙƙin da ake binsa. Wala yabqa minhu shay'a, kada ya rage wani abu daga cikin bashin da ake binsa. Ubangiji ta'ala ya ce, idan za ku yi bashi ku rubuta a tsakanin, in za ku yi bashi zuwa ga wani ajali wanda yake musamman, wato ajali abun ambata. Shari'ar Musulunci ba ta yarda da ajali wanda yake da garari. A da zamanin jahiliya, idan za su yi salami to sai su sayi abu su ce zuwa lokacin da cikin akuya ko cikin raƙumi zai haihu, wato su nuna wata wani raƙumi mai ciki ko raƙuma mai ciki, sai a ce to idan ta haifi ciki ita ma wannan yara ta girma har ta yi ciki ta haihu, to a lokacin ne za a biya. To kaga wannan akwai garari a ciki, cikin ma sai ya yi ciki tukunna haihu. To shine Allah ta'ala yake cewa ila ajalin musamman, a faɗa ne zuwa yau ne, in ma shekara 100 ne a faɗa, amma kar a bar shi haka wanda ba a san wato yaushe ainihin ajalin zai zo ba. Sai aka ce faktubu, ku rubuta shi. Wannan rubutawa na bashin nan, ko dai ya zama bashi wanda za a bayar na kuɗi, wato in baka naira goma bashi zuwa lokaci guda ka biya ni a rubuta, ko kuma ya zama bashi ne na kasuwanci, bashi ne na salami, in zo in sayi kaya a wurinka ba ka da shi amma za ka yi odanka ko a Kano ne ko a Lagos ko a Dubai ko a China ko kuma a Jidda, to sai in baka kuɗi a hannu sai mu rubuta ina binka bashin wannan kayan zuwa lokaci kaza, ko kuma kai manomi ne sai in sayi buhun masara goma a wajenka da damuna tun ma baka yi shuka ba, sai ka sayar min 5,500 sai in cire kuɗi sai in baka 50,000, idan ka noma za ka bani amma sai mu yi ajali zuwa lokacin girbi watan kaza, a lokacin za ka kawo min. To irin wannan ciniki ana ce masa salaf, shi ma ana ce masa bashi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sawa mutanen Madina suna irin wannan ciniki na bashi shekara ɗaya shekara biyu, sai ka sai amfanin gona wajen mutum ka bashi kuɗin, sai bayan shekara ɗaya zai kawo maka ko bayan shekara biyu. Har aka tambaye sahabbai aka ce, to lokacin da ka sayan ka san yana da gonan da yana nomawa? Suka ce, mu ba ma tambayan su don shari'a ta riga ta halatta. To da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya ce, man aslafa فَيُذْرِبْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزَنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. Idan za ka yi irin wannan ciniki, za ka sayi masara ko wake ko gero ko dawa a wajen mutum ka bashi kuɗin har sai lokacin da ya noma zai biya ka, to a samu abun awon ya zama wato sananne. Idan buhu ne a san wani irin buhu ne, ba baga ne ko ɗan ƙaramin buhu ko wani buhu daban. In kwano ne a san wani irin kwanon awo na wani gari, akwai babba akwai karami, babban ko karamin, sannan kuma a sa ajali wanda yake sananne, wato zuwa lokacin da aka gama kwashe amfanin gona kuma an san a watan nawa ake gama kwashe amfanin gona kenan ya halatta ayi wannan ciniki amma da sharadin a san me aka saya kuma a san da me za a auna shi wato a san siffan kayan a san siffan abin da za a auna shi in abin kirgawa ne guda nawa ne in abin auna da kwanon abu kwano nawa ne in buhu ne buhu nawa ne idan da skeli ne kilo nawa ne sannan kuma a sa masa adadin sa ne in kuma wani kaya ne wanda za a yi odan sa kamar mota ne misali yanzu to sai ka faɗi wata iri wani kamfani kuma wace shekaran aka yi wannan mota sai ka yi ciniki da mutum ka siffanta yadda motan take ka faɗi shekaran da aka yi ta ka faɗi irin fentin da kake so sai ku yi ciniki ka ba shi kuɗi sai a sa ajali shi ko zai je kotono ya nemo maka ita ko zai je hodan ya nemo maka ita ko ma ina ne zai nemo kai mota kake buƙata kuma ga irin kalan motan amma sharadi ya zama kuɗi a hannu za a ba idan an yi cinikin babu kuɗi a hannu to ya zama wato ainihin addainu biddaini wannan haramun ne ya zama cinikin bashi da bashi shari'a ba ta yadda ba sannan kuma ya zama kayan kodansa za a yi ba wai yana kusa ba ne ba wai za ka sayarwa mutum ba ne ka zaga wajen makwabcinka ka saya ka kawo masa ba wannan ba ya halatta saboda hadisin da yake cewa wala tabi' ma laysa indaka kar ka sai da abin da baka mallaka ba akan ka mallake shi yanzu sai dai ya zama koda ne za a yi zuwa wani lokaci a kawo abin ko kuma noma shi za a yi a gona idan an gama nomawa sai a baka to irin wannan shi ma bashi ne idan an yi a rubuta ya zama rubutu ne wanda in an dawo zai riba rikici ai dama an yi a rubuce ga kaza yadda aka saya kuma ga irin kayan sannan ga kuma lokacin da za a saya ubangiji ta ala ce faktubuhu ku rubuta shi wannan umurni ba umurni ne na wajibi ba a bisa zancen da ya fi inganci duk da yake dai tsabar ya tafi cewa wajibi ne amma zancen da ya fi inganci rubutawan amru irshadi ne la amru ijadi cewa haka aka fito amma in ba ku rubuta ba kun amincewa juna ba kwa tunanin wani rikici shikenan ba dole sai kun rubuta ba bai zama wajibi sai kun rubuta shi ba saboda rubutun ana yin sa ne domin fita daga shakka kada wani abu ya zo ya faru kuma a rasa yadda za a yi a warware abu amma an riga an rubuta ko an rike kofin sa sai a kawo ai ga takardar shaida ma yana da kofin sa shikenan da an zo za a ce a ga yadda aka yi abun ko da jayayya aka yi an san wato ainihin yadda za a samu fita abin da yasa aka ce ba wajibi bane saboda a can gaba ubangiji ta Allah ya cewa fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi min amanatihi in kun amince wa juna ba sai an rubuta ba kai an baka amana kai ka kawo amana na baka bashi na yadda da kai shikenan ba sai na rubuta ba za a iya yin bashin a haka ba rubutu babu jinkina ya halatta amma dai an so a rubuta saboda shakka ko mantuwa ko wani rikici da zai biyo baya an yi maganin sa idan an rubuta wannan yana nuna maka shari'a tana bawa bashi muhimmanci tana bawa bashi muhimmanci shi yasa malaman fiqh suke da babu guda babu daini wato babu abin da ya shafi bashi wanda jiya mun yi bayanin sa halayen su wadanda ainihin ake bin bashi bashi halal ne ka karba ba wani iskali a cikin sa musamman idan akwai bukata ba kasanci bane ba kuma haramun bane ba makaruhi bane in akwai bukata ka ci bashi babu wani laifi don manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karban bashi hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim aisha tace manzon Allah kuma ya bar duniya sulken sa yana jingina wajen wani gwaye gobe ya je ya karbo bashin sha'ir sa'i 30 don ya tsayar da iyalansa bashi a wajen gwaye gobe ya karba kuma har ya rasu bai samu ya biya ba sai da ya rasu ne aka biya aka je aka karbo riga sai da ya bada jingina ma gwaye gobe ma ya ce ba zan baka ba sai ka bani jingina ko da aka yi bada jinginan kuma aka bashi to kaga sai bashi ya halatta a karba kuma komin matsayin mutum bai wuce ya ci bashi ba ai masu kudi ma suna cin bashi amma ai dai bashin su manya manya suke ci ko amma duk mai harkan kasuwa an ya bunkasa ai za ka samu yana cin bashi to kaga bashi ba wani ba ne balle tana kuma sadaka wanda bai da shi bare wanda ya shiga hali na lalura ya halatta ka nemi bashi kuma mustahabbi ne a baka bashi wanda ka nema wurin sa kuma an so ya baka wasu suna cewa bashi ya fi kyauta lada sai mu ce a'a abun ya danganta da a wani hali aka baka bashi idan lokaci ai aka baka kyauta idan lokacin da aka baka bashi lokacin ai lokacin da aka baka kyautan baka cikin lalura sai kuma ka shiga wata lalura wanda in baka samu bashin ba za ka shiga wani matsala sai aka baka bashin to bashin ya fi kyautan lada amma idan ya zama na dama kana cikin lalura in ba baka kyautan ba ma za ka je ka ci bashi sai aka baka kyauta wannan kyautan ta fi lada ko kaje ka tsawo mutum ka ce za Allah ka taimake ni da bashin 10,000 bani da abinda zan yi tafiyar wata Ramadana nan ga iyalai sun min yawa sai da ki 10,000 sai je kana baka kyauta ba bashi wani ga ba wannan kyautar tabbata ta fi bashi lada amma inda ake kuma ba inda zaka samu bashin sai barayu ka biya bukatan ba sai ta hanyar wannan bashin to bashi kuma sai ya fi kyautar da za a baka a lokacin da kake da rai kake da wadata to da haka bashi mustahabbi ne in an tambaye ka ka bayar sannan kai kuma halal ne ka je ka karba don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci bashi a wurare daban-daban wata ran ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune wani mutumin kauye wani bai yahudi yanzu ya tako mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malami ne daga cikin malamin yahudawa yace ka biya ni kudi na a gaban jama'a sai na Umar ya taka masa tsawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba haka za ka yi ba abin da ya kamata kai shine ka umurce ni da kyakkyawan biyan bashi shi kuma ka umurce shi da kyakkyawan neman bashi lokacin biyan bashin sa bai yi ba yace sauran kwana uku ajalin yayi ai bai kamata yanzu yazo ya tako mai to amma da zaka yi nasiha zaka mana gaba daya wato kamar da yace ya rasulullahi in ka ci bashi to Allah ka dinga biya zai iya fadan haka bai zai iya ba wane shi mazala ta saba ai bare ki biyan bashi ba don shi ne yake fada akan abin da ya shafi biyan bashi sai dai in bai da shi amma to hazo ne irin na manzo Allah ta saba maimakon ya ce ka umurce shi da kyakkyawan neman bashin sa in yana neman bashi ya jira sai ajali yayi kafin ya nema kuma idan ya zo cewa zai ya maganan bashin mu amma ba ta kome ni zai ba to sai manzo Allah ya fara da kansa ya ce ni ka umurce ni da kyakkyawan biyan bashi in na ci bashi na biya ba tare da matsala ba shi kuma ka umurce shi da kyakkyawan neman bashin sa kar ya nema ta wannan hanya saboda haka manzala ta bada ma yace rahimallahu ra'an samhan izaba'a wa samhan izashtara wa samhan izaqaba wa samhan izaqaba Allah ya ji dan mutumin da in zai sai da kayan sa da sauki yake sayarwa zai dafa riba ba idan zai saya ma da sauki yake saya wato yana ba da riba shi kuma shi ma mai sayan ana son ya ba wa dan kasuwa riba sannan mai sauki wajen ba da baki ba sai ya ci mutunci ba zai ba sai ya waina mutum ba sai ya ka waina hankalin mutum kafin ka bashi ba sannan mai sauki wajen neman biyan bashi ba tare da bakakin maganganu ba ya maganan alƙawarin ba sai ka zo cikin jama'a kana ci kome shi kana cin mutuncin sa ba to sai manzo Allah ta ce ga sai na Umar haka sai sina mai ce aje gona kaza a da sai manzo Allah ta ce aje gona kaza a auna masa abin da yake bina kuma a ƙara masa sa'i 30 ladan tsawon da ka masa ka duba manzo Allah a biya ki bashin a ƙara masa sa'i 30 tun da sayyidina Umar ya daka masa tsawa to ladan wannan tsawon da ya daka masa ma sai an biya kaga da biyu irin na manzo Allah ta sama da mutu ayan kai ne ai sai ma ya fito kome shi kawai domin lokaci bai yi ba sai ka rike wuyan ka yau ne muka yi zan biya ka bashi ka sai ka ce to ba zan biya din ba ka je sai lokacin ya ko ka kai ƙara nan kaga dole ne sai jira bai da iyaye kai kotu ma ajalin bai yi ba kama manzo Allah ya ce a biya shi yanzu kuma a ƙara masa sa'i 30 ladan daka masa tsawa da akai sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba wa shi cewa hakuri sai ma'aiki wato kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ubangiji ta'ala ya bawa bashi muhimmanci sai Allah ta'ala ya ce wal yaktub bainakum katibun bil adl shi wanda aka sa ya rubuta bashi to fa ya rubuta da adalci kar ka je ka tauyewa mai kame haƙƙi haƙƙin sa ko ka ƙara masa ba yadda ba 10,000 ake bi rubuta 10,000 kar ka rubuta 8,000 ka ka cuci mai wanda ya bada bashi kar ka rubuta 12,000 ka cuci wanda wato ainihin ya karbi bashi don an zo takardar za a duba idan rikici wato ainihin wato ya harke saboda haka haka nan wajen ajalin shi ma idan zuwa sati aka sa satin za ka sa kar ka ƙara ka ce kwana 10 don ka cutar da mai wanda ya bada bashin ba kamar adalci ba kuma kar ka rage kwanakin ka ce kwana 5 ne nan ma ka cutar da wanda ya karbi bashi ba kamar sa ainihin wato adalci ba a da in masu rubutu suna karanci to da haka idan an za a rubuta din sai an yi tawa yawo waye ne ya iya rubutu a unguwa ka za a ko wanda ya iya rubutu ko a gari ka za a ko wanda ya iya rubutu kafin a zo mai a zo a rubuta saboda haka masu rubutun masu ilimin rubutun suna ne suna karanci shi yasa ake ta musu kashe ni wala ya aba katibun kada mai rubutun in an kira shi ya ki zuwa ya rubuta an yaktuba ya ki rubutawa kama allamahullah kamar yadda Allah ya sanar da shi rubutu alladhi allama bil qalam wato tunda Allah ta'ala ya maka falala ne iya rubutu da Allah kar kai ruwa wajen rubutawa in an ce waje zo ka rubuta mana yarjejeniya mun ci bashi to ka zo ka rubuta to da ka sai a rubuta a rubuta babu wani iskani musamman idan za ka samu wani dottijo ne kila bai makaranta ba to da kai na bukata zo a taimaka masa wani bai karatu ba wani dan kasuwa ne kawai bai boko ba ina bukatan a zo a rubuta wannan yarjejeniya to shikenan sai a zo a rubuta kar a ki ainihin wato rubutawa wannan musamman idan bashin nan wato yana da yawa yanzu idan zaka bada miliyoyin bashi ai wannan sai an hada da lauya ma ko sai zo neman bashin miliyan 100 a wurinka sai a nemo lauya a zo a zauna ai takarda ai yarjejeniya amma kaga bashi ba a rubuta shi ai galibi dan kadan ne to da haka idan kadan ne kaga ba a damu da rubutawa ubangiji ta'ala yace falyakum lalle ya rubuta wal yumlil ladhi alayhi alhaq wanda ake bin hakkin shi zai yi imlani shi zai faɗi nawa ne wanda ake bin bashi domin shi ya fi garanti ko in yace 10,000 ne ake bi na shi ɗayan yana bi sai a rubuta ka ganye kuskure zai ce a 11,000 ne in an rubuta kuma daga bayan ya zo ya ce ba 10,000 ba ne sai a ce ai kai da kanka ka faɗa aka rubuta ka ga ya fi zama hujja ke to da haka wanda ake bin bashi shi ne zai faɗa a rubuta wal yattaqillaha rabbahu kuma ya ji tsoron Allah ubangijinsa wala yakhadh minhu shay'a kada ya tauye masa wani abu kada ana bin sa 500 yace 300 ne ko 400 ya ji tsoron Allah yayi adalci ya rubuta yanda ake ainihin wato ainihin bin sa kada ya kara sai ubangiji ta'ala ce fa in kana allazi alayhi alhaq idan wanda ake bin bashin safihan wawa ne wato bazai iya imla'in ba ma balle a rubuta irin wanda yana magana ya wuna zuba bai zai iya magana a gane abin da take nufi ba au da'ifan ko kuma mai rauni ne yaro ne karami ba zai iya faɗa ba zai iya bayani ba ko kuma tsoho ne dottijo ya tsufa ba zai iya bayanin haƙƙinsa ba au la yastati'u an yumilla ko ba zai iya ma imla'in ba saboda bebe ne ko kuma bai iya yaren da za a yi rubutun da shi ba to idan ya tasa duka ya za a yi au la yastati'u an yumilla huwa shi ba zai iya wato imla'in ba zai iya faɗa a rubuta ba falyumlil waliyuhu bil adl to waliyinsa ya yi shifta ɗin da adalci ya sa a rubuta wato sai a kira babansa ko ni wasiyinsa ko ni babbansa ko wanda yake jigintan al'amuransa shikenan sai a ce to ga ɗanka nan ko kuma yaronka ko kaninka ko ɗan ɗan uwanka yayi mu'amala ta bashi ya ci bashi kaza ka zo kai bayani sai a rubuta saboda haka shikenan sai a zo a rubuta wato ainihin wannan bashi wato a samu dai wani wanda za a amince da shi wanda ba za a zaci zai ha'inci wanda ake bi haƙƙin ba shi sai yi bayani da kansa wanda in an tashi neman bashin kuma shi zai zama shaida za a hada da shi sai ubangiji ta'ala ya ce wastashhidu shahidain min rijalikum ku kafa shaida na mazaje guda biyu min rijalikum wato na mutum biyu min rijalikum daga mazajen ku idan za a kafa shaida na bashin to mutum biyu ake nema maza fa in lam yakuna rajulaini idan aka rasa mutum biyu maza fa rajulun sai a samu namiji daya wa imra'atani da mata guda biyu mimman targawna min ash-shuhada daga wanda kuka yadda da su daga cikin shaidu sai a samu yajjin namiji daya sai a hada da mata biyu mata biyun suna tsayawa matsayin namiji guda daya kuma idan su hudu ne ba za su tsaya matsayin namiji biyu ba za su tsaya ba idan su dubu ne ma a matsayin namiji daya suke to da haka ba za a ce ai tunda mutum biyu mata biyu suna matsayin namiji daya to a samu mata hudu ko su zama shaida bai zai yi ba ko su dubu ne a matsayin namiji daya suke saboda haka sai an samu namiji ko kuma a hada da rantsuwa ubangiji ta'ala ya ce an tabilla idahuma domin kada wato domin idan dai ta manta fa tu zakira idahuma al-ukhra dai sai ta tinata saboda haka idan matan su zama su biyu idan dai ta manta ai dai za ta tina mata anan ubangiji ta'ala ya ce mimman tawassashidu shahidain min rijali ku nemi shaida guda biyu daga mazajen ku in babu kuma mata guda biyu wanda za a tabbatar da cewa adalai ne shi yasa Allah ta'ala ya ce mimman tarbauna min ash-shuhada sai kun yarda da su saboda haka shaida kafin mutum ya bayar sai amar wani abu da ake ce masa taskiya wato a tabbatar da cewa adali ne kafin ya bada shaida a wajen alƙali ko kuma kafin ya bada shaida na wani abu wanda nan gaba za a rikici a kansa watakila adali ko shine zama musulmi kafiri ba adali ba ne domin kafiri ba a tsoron Allah zai iya yin ƙarya sannan na biyu يضم بالك دومي يارو لا يعرف الله معرفة تمنعه من الخزي بيسان الله بأي إنسان يندليها ناجين قريا يارو زي قريا دوم بيسان الله سنوه دومي حنكلي دومي ما هو كتي بيسان ما بيكي بدا بتي هذا يضم عدل بيزي يضم با سنن يضم مني سنت من يمن يلي حقوقه كما بايا دوما أكن كنانا واتوكر يضم فاتك لأن الفاتقة لا يعرف لا يخاف الله مخافة تمنعه من الخزي بايا جن طورن الله طورن الله الذي هنا شي كاريا سو داك ان فاتكين زي يي كاريا ابون با هكا بني يتي هكا ني زي شي دن طور سو داك دوني دي يا جماعه واتو اينهين متومي كيركي ني مي ني سانتا منيا منيا دي بوبكا كما كانانن ما دي دا ياي زي توبا سو دا كانانن ان با انباوا ina da waya a ce mutum baya yi don an ce sai wanda baya ko karamin laifi to ai za ne mi shaidan kuma a rinsa a wani zamani ko da haka sai aka bari kananan in dai ba kullun yana yi ba duba ba to shi wannan ba zai hana shi zama adali ba sannan kuma ya nisanci dukkan abubuwan da za su zubar da mutunci duk abin da zai zubar maka da mutunci ka nisance shi banda fitsari akan hanya idan kana fitsari akan hanya ka ga wanda zai taɓa mutuncinka kada ka tafi kanka ba hula haka aka rubuta cikin littattafai kamar wata gida zai koma wa al'adan gari ko dai in kaje wata kasar kuma ka nemi mai hudan mai kare sa to kaga za ce ba adali a kasar ne kaga sai ya danzare ya sa lip time ya sa kotin sa ya kuma shine limamin juma'a kuma yazo yana khutuba kuma ana kuka ba kai zaka ce bai da imani ba to al'adan gari sun yasa irin wannan kayan ya danzare kuma malami ne to kaga wannan dole a koma al'ada idan a al'adan gari rashin sa hula yana zubda mutunci to dole zama yana sa hula sannan kar ya zama yana tafiya yana shan mangoro a hanya ko riki idan al'adan garin ba a haka shi ma ba zai zama mai ba ba zai zama adali ba amma idan al'adan garin ba matsala bane sai ai a kasashen Laraba ne za ga matar aure mata a tafiya tana mai tana tafiya a hanya budurwa kuma duk ba matsala bane da hijabin su da komai kaga wannan haka babban mutum za ga yana tafiya yana cin abu wannan ba zai zama yayi tuka ga adalcin sa ba sannan ya zama kar ya zama yana tafiya ba takalmi ina tafiya ba ta kan yana dauke shi koma hukunci ne ma ko za ka ga wannan zai taba mai zai taba ainihin mutuncin sa duk abin da ko da halal ne amma in kai shi a al'adan garin ku zai taba mutuncin ka to dole ka nisance shi kafin ka zama adali al'adl man yajtanibu al-kaba'ira wa yattaqi bil ghalib al-saghaira wa ma ubiha wa haya bil 'iyani yaqadahu fi muru'ati al-insani adali shine wanda yake nisanta manya manyan laifuka kuma yake kiyaye kananan ma galibi kuma duk abin da zai taba mutuncin sa yana nisanta to idan ka samu wannan to shine ka zama wato ainihin adali wanda za a iya kafa wato ainihin shaida da kai to da haka shaidu guda biyu nan maza biyu ne ko namiji ɗaya da mata biyu dole su zama adali to amma ko mu sani mata ba sa yin shaida sai abin da ya shafi harkan kuɗi da kuma wani abu na sirrin mata wanda su suka sani maza ba su sani ba kamar aibubukan farji saboda in an aurara mutum mace tana da aibi to yayin akwai aibi da zai iya mai da ita yace shi bai da ba a biya shi kudin auren sa an boye masa akwai abin da mata ne za a sa su leka su gani to irin wannan ne za su yi shaida a kansa ko abin da ya shafi harkan shayarwa su suke tare da matan wanda ta shayar da wanda wanda ta yi kaza wanda mata ne suke iya sani to wannan nan ne mata suke shaida harkan kudi ga wanda ya shafi sirrin mata amma duk abin da ba wannan ba mace ba ta shaida idan an yi saki mutum ya saki matarsa akwai mata 100 ana biki a gidan sai zo ya saki matarsa sai ta ce sai ce san bai sake ta ba sai matar ta je ta ɗebo mata 100 ta ce ga suna a gaban su ne dukkanin su suka ce me yayi saki ba za a yi ta ba wannan bai zai zama dalili da za a yi hukuncin ya saki matarsa ba kuma cikin su 100 nan da za a samu namiji ɗaya adali a cikin su shi namijin ya zo ya ce me ya saki matarsa kaga ana neman ƙarin shaida da sai aka rasa sai mata 100 aka samu to nan ma matarsa ba ta saku ba fara ake ta saku saboda me wannan ba za su shaida akan saki ba dan zai zai da matar za su koma ne alƙali ba Najeriya dole ta kawai take koma ba hujja shi ne mu wani namiji ba sai namiji guda ɗaya sai ake saki koma kamar za a mata wasiƙi tunda in kina da yaƙinin cewa lalle ya saki ki to idan kin je ki canja masa mu'amala ki canja masa karke je sabu da ki ki nuna masa ki ta musguna masa yadda zai sake ki tunda ba tsoron Allah don alƙali abu na zahiri zai yi ko to da haka sai a kare shi da Allah wakila للمرأة إذ يدين فمن أنقها ولا تبين في أجوة ما تن أن بشد ألا أما يمكن جي فرك باشي فنقا فنجي كما كان كدين قادو في ذاو كدين قادو أبا أدو هريا كجير سكي إن بي سكي تم وحبا إن دم كريا دولي راسو تقوى جزوان كما تم ما دينا لأني سنع أبو بك إذا كتي يا إدنا حرام أبا سوى دم ما تبا تا شيدا إذن أن يكسان كي كما تا دبوني بسيسة بعد شيدا واني نيكش واني أكشي شبا dole sai an samu maza ne in namiji da aka samu aka samu mata dubu ba zai zama shaida ne da za a kace shi ba an rasa shaida ke ka ga mata inda aka takaita suke nan maganan kudi da kuma abin da ya shafi wato sirrin mata to sannan kuma a harkan kudi ko in an samu shaida daya za a iya hadawa da rantsuwa shahida ka au yamini to da aka ka kawo shaida sai a hada da rantsuwa shaida guda a hada da rantsuwa in babu shaidun kuma shi wanda ake tuhuma sai ya rantse duka wannan a harkan kudi ne ake yi amma a sauran kana tuhuma mutum ya kace maka dan uwa ba dama kace za ka hada da rantsuwa ka samu shaida ɗaya ko ita an sake ta an samu shaida ɗaya ta hada da rantsuwa ai wannan ba kabiya sai maliya ba kuma ba ma ya udu gidan mali ba abin da zai koma wa dukiya ba inda abin da zai koma dukiya ne ana iya hadawa da rantsuwa yanzu mai tare miji ya aure ta sai take ta shige da sai aka ce sai sai ce sai take ta cinye sadakin duka domin ya sadu da ita shi kuma yace sam bai sadu da ita ba ga gana bukatar shaida dala waye ne ya shiga a lokacin da suke kwance ya gane ya sadu da ita kaga wannan shaidan tana da wahala to amma sai a ce an gan su sun shiga daki sun rufe ko sun sake labule sai a ce lalle kam sun shiga daki sun kulle da dare ko da suka shiga daki da rana sun sake labule sai ce to ka samu ta samu shaida daya yanzu sai ta hada da rantsuwa billahi la ilaha illallah ya sadu da ita in daren zai sai a dauki 30 din ta a bata na sadaki saboda wannan rantsuwan yana komawa mai dukiya ne ba wai rantsuwan da sun sadu bane a rantsuwan na ta cinye wannan sadakin ne gaba daya to kaga anan ne kawai mata suke irin wannan shaida to ubangiji ta'ala da yake mata sai guda biyu guda ɗaya ba za ta isa ba me yasa saboda hankalin su bai kai irin namiji ba hankalin mata rabi ne kamar yadda yazo a hadisi ingantacce hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bukhari da wasu ya ruwaito manzo Allah ya ce ma ra'aytu na min naqisati akhlin wa dini wa adhhab li lubbi ar-rajuli al-hadi min idaqun yace ban taba ganin masu tauyayyen hankali da addini irin ku ba ku mata amma duk da haka kuma kuna dauke hankalin namiji wanda yake jarumi ku kidimar da shi yaje abin da bai kamata yi duk da karanci hankali su suna loma namiji kuma su roƙa shi sai wata mata ta tashi sai ya Rasulullah menene tawayan hankalin namu da addinin mu sai manzo Allah kuma yaje a yanzu idan an zo ba da shaida ba mata biyu ne suke tsayawa a matsayin namiji da yawa ai shaidan mace ita ɗaya rabin shaidan namiji ne sai hankalin ta rabi ne shi yasa aka ce sai sun haɗu biyu suke zama a matsayin namiji guda sannan kuma ba tana al'ada ba tana haila a samu dirare da yawa wanda ba ta sallah shi kuma namiji yana ta sallah a wannan lokacin to kaga addini ta ma akwai ɗan tawaya a cikin amma fa da aka ce mata hankalin su rabi ne idan an tunlance matan ne gaba ɗayan su hankalin su rabi wato na namiji ne su ma mazajen aka tunlance su gaba ɗaya amma ana samun matar da ta fi mai ta fi wani mijin hankali ba magana ma wai na ta ya kai na wani mijin ba namiji ne amma hankalinsa bai kai rabin na wata wata ba to amma tun da galibin maza sun fi galibin mata hankali kawai sai a musu kuɗin goro kawai ba za a tsaya ana bincike ba ba za a ce wannan haifewar Allah ne wani ya ce ko kaza ko yar boko ne ko ta yi digiri ko ta yi PhD duka da jagila wanda ba ta je firamare ba duk shaidarsu ne ne duk ɗaya suke basirarsu wannan basirarsa na karatu daban amma abin da ya shafi kuma shari'ar musulunci daban saboda haka sai zama an musu kuɗin goro gaba ɗaya amma in ba haka ba idan ka ɗauko su Maryam ka ɗauko irin su Khadija su Aisha manya-manyan mata wanda manzala kuma yake cewa kamu da minar rijali kathirun walan yakum minan nisa'i illa arba'a maza da yawa sun samu kamala amma matan da suka samu kamala guda hudu ne ya kira Maryam da Asiya da Khadija da kuma abun nan Fatima saboda haka akwai matan da suka mai suka samu kamala wa fin nisa'i Maryam fa zahara wa ibnatu siddiqin ba'da kubra wayannan matan ai mata ne kammalalu wani ma yace walau kana nisa'u kaman zakarna da kubilatin nisa'u ala rijali wa matta anisu lismi shamsi aibun wa la tasiru faqru lil hilal da yaji wasu mata yace da dun matan duniya irin wannan ne da an fifita mata akan maza amma dai sai mutu da aka yi matan bai tauye mutu daraja ba domin rana mace ce amma kuma namiji wata ne amma rana ta fi mace ta ji wata daraja ta ji wata haske amma kuma rana ta fito zaka ce wata kuma sai ka ce ya kama ko ya fito kaga namiji ne amma ranan kuma ta fi ne ta ji wata saboda haka dole akwai bambanci amma duk da haka a shari'ance kudin goro ake musu shi yasa shaidan su dole ya zamana sai biyu ne suke tsayawa a matsayin namiji wato ainihin guda ɗaya me yasa namiji suke zama biyu shine an tabilla ihdahuma fa tuzakkira ihdahuma al-ukhra in dai an tamanta ɗaya ta tina idan dai ta zo tana faɗa sai kuskure tana cewa 10,000 ne abun tana cewa 7,000 sai dai ta ce a 10,000 ne sai ta ce oye haka ne 10,000 ne shikenan an tina mata to da an san halin mata irin wannan to sannan za a hada su wuri ɗaya ne ko daban-daban za a yi wuri ɗaya za a hada su mahaifiyar imamu shafi'i ta je shaida a wajen wani alƙali su biyu ne za su yi shaida akan matsala ta kuɗi sai ya ce to shikenan ke ki tsaya ke zo mu ji bayanin ki tukunna sannan ke daga baya ki zo sai mahaifiyar imamu shafi'i ta ce baka yi ta ba don ubangiji ta ala cewa an tabilla idahuma fa tuzakkira idahuma amfanin dama in dai ta manta ne ta tina mata in ka ja mu daban-daban kuma in na mantawa zai tina min kaga ilimi kenan ko saboda haka tuni a hada su wuri guda ɗaya bai zai zama a ce wai daban-daban za a tambaye su ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wala ya aba shuhada'u idza ma du'u su shahidai kada su ki idan aka kira su idan aka kira ka kar ka ce ba za ka je ka ba da shaida ba ko ba za ka je ka ɗauki me ba ka ɗauki shaida ba gala wani zo ka mana shaida za mu yi mu'amala ta kaza dan sai filin wani dan sai gidan wani dan wa wani zai bani bashi ko dan bashi bashi to ka zo kai wannan shaidan ubangiji ta'ala ya ce karkake domin akwai kiyaye haƙƙin mai haƙƙin mai haƙƙi wannan babin taimako ne wa ta'awanu alal birri wattaqwa ku yi taimako akan abin da ya shafi biyayya da tsoron Allah to ubangiji ta'ala ya ce wala tasamu kada ainihin ku kosa an taktubuhu sagiran ku rubuta bashin sagiran ko karami ne au kabiran ko babba ne ila ajali ne zuwa ga ajali wato bashin karkace ai dan karami ne ni na gaji ba zan rubuta aka rubuta haka aka fito in ma babba ne ka rubuta haka aka fito zalikum aqsadu indallah wannan shi yafi adalci a wajen ubangiji ta'ala in an zo shari'a ce ai gashi ma a rubuce ga sa hannun wani da wani wa aqwamu lishahadati shi yafi tabbatar da shaida a ce gashi a rubuce rubutun wani ne ko sa hannun wani ne wa adana alla tartabu kuma shi yafi tantantan kada ku yi ainihin wato shakka to da haka idan ka zo ka ba da shaida a baki ai ko ya akwai dan shakka ko da kadan ne ko an karba ne amma in gashi a rubuce da sa hannu da komai aka kuma fada da baki ai shikenan magana ta kare kaga babu wani maganan kokonto da za a yi to da aka ce sa ake son a zo a rubuta kuma waɗanda za su rubutan da Allah kada su ki haka nan shaidu su ma kada su ki su ba da shaidu shaida wajen wato daukan abun ko kuma shaida wajen ba da shaida idan mutum ya kai karan wani yana bin sa haƙƙi kuma kai shaida ne a wannan abun kana da tabbas a gabanka aka yi abun to a nan idan babu wani shaidan sai kai wajibinka ne kaje fardu kifaya ne amma yin shaidun sun kai mutum biyar sai mutum biyu suka je kai ko baka je ba damuwa wani ya dauke maka amma in ya zama na kai ne kawai ko ku biyu ne kawai idan baka ba da shaidan ba haƙƙin zai salwanta to dole ka je ka zo ka ba da shaidan shine ma'anar wala ya bar shuhada'u idza matu ubangiji ta'ala ya ce illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa alaykum junahun alla taktubuha illa an takuna tijaratan hadiratan sai dai idan kasuwanci ne hadiratan wanda za a karbi kudi a hannu tudirunaha da kuke zagayawa da kasuwancin bainakum a tsakaninku falaysa alaykum junahun babu laifi a gare ku alla taktubuha idan ba ku rubuta ba wato sai dai in ciniki ne wanda za a yi kudi a hannu wannan ba sai an rubuta ba yun fahimta to da haka kudi a ne yanzu idan dan kasuwa ya bude shagonsa yana sai da kasuwanci wannan ya zo zai siya kudi a nan a ce sai an kafa shaida wannan ma ya zo sai an kafa shaida to ai sai dai ka dauko hayan shaidu kana ba su albashi kenan ko dan bai zai ba ina shagona ina ciniki ka zo da Allah muna ciniki zo ka mai shaida to ni ma ina jiran customer ko ina ciniki da wani to kaga jinsa aka ce babu ne wato kasuwanci da tudiru na ha kasuwa dan kasuwa mudir shine wanda yake sai da kananan abubuwa a sai wannan, a sai da wannan, an sai da wannan, an sai da wannan, ini dai yan kasuwa na cikin kasuwa. To amma akwai babban kasuwancin da ko kuri a nuna yana buƙatar rubutu kamar me, kamar sai da gona, sai da fili, sai da gida, kaga wannan yana buƙatar rubutu, ko da kuri a nuna a rubuta ga shaidu saboda tsoron abinda zai je ya dawo. To da haka tsoron abinda zai je ya dawo zai sa in babban abu ne to akwai buƙatar a rubuta shi, duk da shi cewa shi din ma ba wajibi bane in an amince wa juna, amma dai a rubutan shi ya fi wato ainihin alkhairi. To Ubangiji ta Allah ce wa ashhidu idza tabaya'tu, ku kafa shaidu idan za ku yi ciniki. Wato kowane irin ciniki ana buƙatar ka kafa shaida, to wannan cinikin nan kuɗi a hannu ne ko kuma wato na bashi ne zuwa ga wani lokaci, domin a samu tabbacin sa kada daga baya in kare ya biyo baya. Za ka iya kai ciniki da mutum kuɗi a hannu, daga baya zai zo ce ba ku yi cinikin ba, kaga zai tsaya ne mai shaida. In an nemi shaida ba a samu ba, kaga abu ya zama matsala. To amma idan ka kafa shaida, tsawon kuɗi a hannu ne ko bashi ne, an fita daga wannan shakka. Shi ma in mai niyyar cuta ne, idan ka kafa shaidu zai yi shakka, don yana yin cewa ba ku yi cinikin ba, yana faɗa zai ce to ga shaida nan. Kaga ba inda za ka je, idan an kai alƙali ba za ka kai labari ba. Hadisi ya tabbata a cikin Musnad na Imam Ahmad da isnadi ingantacce. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran ya sayi dokin wani mutumin ƙauye, da suka yi ciniki ya tsaya sai ya ce to ka biyo ni in baka kuɗin ka. Shikenan manzon Allah ya gaggawa yana ta tafiya, ya ɗauka Balarabin nan yana binsa, a sai Balarabin shi kuma a hankali yake tafiya sa. To su kuma sahabbai ba su sani ba, sai suka zo suka kama tsaya masa doki, dama mutumin ƙauye ne ya shigo da dokinsa zai tsayar. Sai suka ce ka tsayar mana kaza, ya ce albarka. Wannan ya zo ya tsaya, shi kuma bai ce manzon Allah ta kuma ya riga ya tsaya ba. Aka yi ta tsayawa har aka samu wani wanda ya sai dokin sama da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai shi, ya ƙara kuɗi. Ha, mutumin ka da ya ji an ƙara masa kuɗi zai kwale kira, ya ce ya Muhammad, ka zo ka sai dokin nan, in ba haka ba zan sai da shi. Ka zo ka sai dokin nan, in ba haka ba zan sai da shi. Sai manzon Allah kuma ya ce ha, ya in zan tsaya ban tsaya ba ne, ai na riga na tsaya, sai tsaya ba ka tsaya ba. Sai suka kama jayayya, na riga na sai dokin ka, mun gama ciniki kuɗi zan baka, sai a ni ban sayar maka ba, saboda ya ga me, ya ga kare. Kaga halin dan kasuwa kenan ko, wannan abu ba ai zamanin manzon Allah ba, yanzu ma ana yin sa. Idan mutum ka sai kayan sa baka biya ba, kaga an riga an gama ciniki, bayan da za a warware cinikin, in wani ya zo ya ƙara masa sai kaga yana maka wani kolo-kolo, yana menene, yana neman yadda za a warware cinikin ya je karɓi wancan kuɗin. Sau da haka Balarabin ƙauye ya kwala manzo Allah kira, ya ce ba in za ka sai dokin nan ka zo ka saya, in ba za ka saya ba zan sai da shi. Sai manzo Allah ya ce a ban saya ba ne, ai na riga na saya, ce ba ka saya ba, a na saya mana ban saya. Suka kama jayayya. Balarabin ƙauye ya ce to idan ka saya ka zo da shaida, ka kawo shaidan cewa ka saya. To kaga inda matsalar take, kuma ba shaida aka yi ciniki. Eh in ka ce na sayar maka, to kawo shaida waye a wajen lokacin da na sayar maka, waye shaidan ka. Yana ta gaya manzo Allah ya ce na sai, yana cewa kawo shaida. Wani daga cikin sahabbai ya je sami ya ce kai wannan manzon Allah ne fa, baya faɗan abu ne gaskiya, duk abin da ka ga ya faɗa gaskiya ne, manzon Allah ne fa. Sai kuma yana cewa ya kawo shaida kawai, ya kawo shaida mutumin kawai ya ga kuɗi. To shi ne mutum ku zai fahimta shi, ya ce ya Rasulullahi zan maka shaida. Ya ce to da me za ka bi shaida tun da baka nan? Ya ce wallahi zan maka shaida saboda gaskanta ka da ni kai annabin Allah ne, ni na tabbata ba za ka yi ƙarya ba, na yi imani da wannan. Saboda haka zan zama maka shaida tabbas ka kai wannan doki. Shi ke nan kuma ku zai ku zai shaida, manzon Allah ya sanya shaidan sa shi kaɗai, shaidan mutum biyu. Da ya ba da shaidan kawai shi ke nan, aka tabbatar da manzon Allah ya sai mai, ya riga ya sai doki. To amma ba da kai da ni da shi, ba yadda za a yi wani wanda baya nan ya zo ya ce wa aina ya san kai mutumin kirki ne, bawan Allah ne, ko kai waliyi ne, ko malami ne kai, ko limamin juma'a ne, ba za ka yi ƙarya ba, na maka shaida. In an yi haka, a yi shaidan zur, mutum wutar jihar da ba zai tafi. Yana daga cikin manya-manya laifuka shaidan zur, inna min akbaril kaba'ir al-ishraku billah wa huququl walidaini wa shahadatu zur, manya-manya laifuka ne. To da haka daga ciki akwai shaidan zur. Kenan wannan khususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ba yinda za a yi ƙarya. Ai in ka kudurta a zuciyanka manzon Allah yana ƙarya, to ka kafurta, kai ba musulmi ba ne kwata-kwata. Bai ce sa wannan shaidan sai da ya amfani, kuma mutum da ya ba da shaidan a matsayin shaidan mutum biyu, kaga yan kai ne nan ma, ko da ka samu mutum da ya ba ni za ya tsaya a matsayin mutum biyu, sai dai ka nemo wani ko ka hada da rantsuwa amma shaidan zulm wannan ba zai amfani ba to shikenan aka tabbatar da ainihin wato wannan jirikin saboda haka wannan bawan Allah aka bashi kudin sa domin bai da wata hujja da zai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sai ainihin wato dokin sa ba ubangiji ta'ala ya ce wala yudarra katibun wala shahidun wato kada mai rubutun ya cutar wala shahidun kuma kada mai shaidan ma ya cutar ko wala yudarra katibun wala shahid kar a cutar da mai rubutu kuma kar a cutar da shaida wato zai iya zama mabni'un lil ma'lumi wala yudarra katibun wala shahid kar a cutar da mai rubutun ko mai shaidan wato a zo a tursasa shi yana wata sungullansa abun da ya fi wannan mahimmanci a zo a ce dole sai ya zo ya yi baya son yi a takura masa a matsa masa a ce sai ya zo ya yi ko sai ya zo ya ba da shaida alhalin wasu za su iya yi ba shi kaɗai ba ne yana da wani abu wanda ya fi wannan damuwa sai a zo a ce dole sai ya zo ya ba kuma idan ya yi jinkiri bai zo ya karɓi shaidan nan ba ko bai zo ya rubuta ba a hau iska a kansa a ce kai dai baka da mutunci wallahi ka zo ka mana rubutu don kana nuna mana gadara kenan ka iya rubutu ba mu iya ba to kada a yi masa haka kaga wannan mamiyo din mace ko ke nan mamiyo din ma'lumi kuma shine kada shi mai rubutun ya cutar kuma kada mai shaidan ya cutar wato kada a gayyace shi ce zai zo ba tare da me ba tare da wani uzuri ba ko kuma ya zo ya canja ga abun 10,000 ne sai ya rubuta 8,000 ko ya rubuta 10,012 ko ya zo ba da shaidan ya ce 10,000 ne kuma alhalin 8,000 ne ko 7,000 to da haka la darara kenan wala dirar babu cuta babu cutarwa sai ubangiji ta'ala ya ce wa in taf'alu idan kuka aikata haka kuka cutar da juna fa innahu fusuqun bikum to wannan ai fatikanci ne wato fitani daga da'a ta ubangiji subhanahu wata'ala kar ka cutar da wanda zai taimake ka ya zame maka shaida ko mai rubutu sannan kai kuma kar ka abin nan kai mai rubutun ko mai shaidan kar ka cutar da mai haƙƙi din ka canja masa yanda abin sa yake ya zama baka masa adalci ba Allah ta'ala ya ce wattaqullah ku ji tsoron Allah wa yu'allimukumullah Allah zai sanar da ku ilimi wallahu bi kulli shay'in alim Allah masanin kowane abu wato ku ji tsoron Allah za ku zama masu ilimi shine ma'anar wannan aya in ka ji tsoron Allah sai Allah ya sanar da kai ilimi sai ya baka ilimi wannan ayan kamar wata aya ne da ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha ya ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana ya kunan da kai imani idan kun ji tsoron Allah yaj'al lakum furqana zai sanya muku wani ilimi wanda za ku dinga rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya da shi ko da haka idan ka ji tsoron Allah ubangiji ta'ala zai baka furqana shine faslan ku farquna bihi bainal haqqi wal batil idan ka ji tsoron Allah ai ka nemi shiriya ne to Allah ta'ala ko zai nuna maka inda gaskiyan take da inda shiriyan take domin baka gane inda gaskiyan take ba baka gane inda shiriyan take ba to sai za a yi kai addinin ka daidai ba zai taba yiwa ba to tsoron Allah ka ne zai sa ubangiji ta'ala sai ya taimake ka ya nuna maka daidai amma idan baka da tsoron Allah to gaskiyar ma ba za ka gane ta ba wannan shine ilimi ba wai yawan karatu ba ba ka ja ka fassara ba a ka gane inda gaskiyan take ka gane inda barnan take shine ake cewa ilimi laysa al-ilmu bi kasratir riwaya innama al-ilmu shay'un yada'uhu Allahu fi qulubi man sha'a min ibadihi imam mali yace ilimi ba shine yawan riwaya ba ka jawo aya ka jawo hadisi ka jawo wannan ka karanta wannan a'a wani abu ne wata fahimta ne Allah yake sa ta a zuciyar mu idan ka fahimci ayan shine ilimi ka fahimci hadisin shine ilimi ka fahimci maganganun malamin shine ilimin ba wai haddacewa ko karantawa ko karantarwa ko da haka wannan ko sai mai tsoron Allah ne zai samu wannan in tattaqullaha yaj'al lakum furqana to da Allah zai ji tausayinka tunda shiriyan kake nema shikenan zai baka shiriya din amma idan kana bin son zuciyarka kana ainihin shirka ko kana sabon Allah ko kana bidiyoyi ya za a yi ka gane gaskiya Allah ba tsoron ka yake yi ba domin ilimi falala ne Imam Shafi ya ce shakautu ila wasi'in su'a izni فارشدني الى ترك المعاصي وعلمني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي يتنا كوكا وما دمينا وكيل نتي وزني بانا فهمتن كراتو يتي كدينا صابون الله دمين علمي حسكيني نبو بنجي تعالى حسكين الله بايا بايا من صابون الله كدينا صابون الله da imamu shafi ya je wajen imam malik ya karanta muwatta a jari ɗaya imam malik ya ga basiran imamu shafi sai ce arafi ka nuran fala ta tsuwo bil ma'ruf yace wallahi na ga alaman haske a tare da kai kar ka bishe wannan hasken da sabon Allah a sai sabon Allah yana sa mutum ya zama fahimtar sa ba mai kyau bane ko da ko ka ganshi a matsayin malami ya ja ya fassara amma fassara ba daidai ba shi ma bai fahimta ba ballan tana kwaba yake yi da yawa masu karatarwa suna ta shirme suna ta kwaba ba wanda zai gane sai mai ilimi wanda yake da ilimin shi zai iya gane cewa akwai kurakurai a cikin karatarwa ba ne to tsoron Allah shine yake sa Ubangiji ta'ala ya ba mutum wannan amma son zuciya kullun ƙara dishe maka abu yake ina ratul aqli maqsuqun bi tawi hawan wa aqlu aqil hawaya zadu tanmira wato haske na hankali yana bishewa ne idan mutum yana bin son zuciya amma mai taba son zuciya sa kullun hasken karuwa yake hasken karuwa take basiran karuwa yake gane daidai din karuwa yake to gane daidai din shine mai wahala shi yasa manzala kuma yake addu'a yana cewa Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba wa la taj'alhu mustabitan alaina fa nabilla ya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ne ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce kurakurai bata bata ce ka ba mu ikon nisan danka ya Allah karka rikita mana ƙarya da gaskiya mu kasa gane mu to da haka dole ne ka hada da addu'a kafin ka iya ne kafin ka iya gane mu to da wannan ne ya zama ne ilimin magabata ya fi ilimin yan baya magabata sun fi yan baya ilimi me yasa saboda sun fi mu tsoron Allah sun fi mu tsoron Allah sai Allah ya ba su ilimi fiye da irin namu idan ka je kana karanta littattafin magabata kaga irin ilimin da yake ciki in kana karanta littattafin yan yanzu zaka ga akwai gwamnati saboda haka dan cunkuwa ake dan tsafuwa ake a cikin wato ainihin ilimi Abu Ishaq al-Shatibi yace magabata sun fi khalaf ilimi khalaf din fa tun na zamani kuma yace dalili guda biyu farko Ubangiji ta'ala yace khairun nasi qarni ثم الذين يدونهم ثم الذين يدونهم ما في الخير متاني وند سكر رايو دني انجي من ذا لا تسمع سنة في ما تبينون في ما تبينون لو كاكا تحبتوني أقبا قبا سوزك في إلمي سنة في تابعي في تابعي تابعينا حركة في كل إلمي كما بايا 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 كي حركة شما الله زوية دوك إلمي قبا تع في متاني رضا مجاكي وانا علامة تتاكي القيامة سبو دا أي القيامة بذات تتاكي إلا على أشرارنا wato mutane wanda suke masu sabon Allah akan su ne a kiyama za ta tashi tunda akan su ne ko dole ilimi zai lalace domin wanda suka fi mu tsoron Allah sun fi mu ilimi in mun fi wasu tsoron Allah kuma za mu fi su to da haka abun baya baya to sai mun zala kuma yace inna Allah la yaqdabu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas walakin yaqdabuhu bi qabli ulama hatta idha lam yabqa 'aliman ittakaza an-nasu rumusan juhalan فافتوا بغير علم فضلوا وابن ما ذلك ايتي الله بايا دوكي علمي دا اينهن واجه شي ادكاتن واتو اينهن سو مالمي متي يبجي تاشي كو يزما جاهلي با wannan amma Allah yana kwace ilimin da tafiyan malami wannan ya tafi wannan ya har a ƙarshe Ubangiji ta'ala ya zama jahile kawai ya bari to sai mutane su riki jahilin ba wani malami da ya rige sai jahilin na dauke su sune malamai sai su dinga fatawa ba tare da ilimi ba su fata fata yanzu wannan alamar ta bayyana mutum bai yi karatu ba ya je kafa kansa malami yana fatawa har jahile ma su dinga gane cewa kurakure yake ba ma malamai ba jahile ma su gane kwaba yake yi ballantana kuma yadda suke malamai to kaga wannan alamar ta ci alƙiyama ne sannan kuma lalacewar mutum da yake kashi zuwa ga wannan to da haka komai da ka sani baya baya wato ainihin yake yi a ji tsoron Allah sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya ba mu ilimi mai albarka ya ba mu ilimi wanda yake ingantacce yasa idan kana buƙatar karatu to ka koma littattafan magabata alaikum bil aqiq da yawa ɗan uwan mu dalibai littattafan ɗan kusa-kusa nan kawai suke karantawa wannan kuma takaitaccen ilimi ne su ma sun tsafuro ne kun min haitu azabu ka je ka ɗauka inda suka ɗauko su magabatan to shine ka dauko takaitaccen ilimi kenan amma in wani na baya ka karanta a littafin sa fahimtar sa ne fahimtar kuma riduwa take yi baya baya kake take yi har ka zo kana takariri da shi sai zama duk abin da zaka faɗa fahimtar sa ne kawai kuma alhalin ga kan fahimtar magabata idan baka iya fahimtar littafin magabatan saboda karancin ilimin ka ka je ka ƙara ilimi tukunna kafin ka zo kai da'awa ko ka kama karantar da al'umma kana ƙara ilimin kana ƙara fahimtar abin da magabatan suke faɗa idan muka dauki wannan nan ne zamu samu takkaccen ilimi wanda yake da dalili daga alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-ilmu ma'rifatul huda bi dalilihi ma zaka watta qalilu yastabiyani ilimi shine sani shari'a tare da dalili wanda ba zai zama daidai da kullun malamai ba kai ba malami bane ajjalu da'un qatilun fashifahu أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني شده في سلطان بكشف ثم ما كان يتعوه عليه دابيو نسبنا القرآن لنسبنا سنة مزالة سنة ما لم يدد سبا تامك ما كان يمك بياني نشرك حديثا دكما تفسير آيوين شيني العالم الرباني ما لم يدد ba malami wanda baya tsoron Allah ba wanda zai faɗi son zuciyarsa ne saboda wata manufa ta sa wato ainihin ta duniya aga Abu Ibn Abdul Barri yace ajma al ulama ala anna al muqallid laysa ma'duda min ahli al ilmi wa anna al ilma ma'rifatu al haqq bi dalilihi dukkan malamai sun yi ijma'i cewa muqallidi ba a sa shi cikin lissafin malamai ka ce abu kaza kaza ne abu kaza ba ka san dalilinsa ba baka labari kawai kake barwa ba hujja na qur'ani ba hadisi ba a jinsa ba ka cikin malamai kuma sun yi ijma'i abinda ake cewa ilimi na shari'a na addinin musulunci shine sanin gaskiya tare da dalili abu kaza kaza ne ga hujjarsa abu kaza kaza ne wannan shine ilimi wanda zai sa ka gaba yana maka misalai yana maka hira ya ce maka kaza kaza ne wannan in ma daidai yayi to kulkulun malamai yake yi amma shi ba malami bane in kuma ba daidai yake ba jagiri ne kawai shi ma ya fata ne yana fatar da al'umma ubangiji ta'ala ya kara mana fahimta Allah ta'ala ya kara mana hasken zuciya Allah ya kara mana tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.